بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أبو جاق الله سبحانه وتعالى دي هذا مؤوان نوني يا لهدي ومشاترة قوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو داد دليه دير تلاتين دديا وندي دي دي دا شرين بترا قوات امتقص دبو بيود قوما ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna farkon suratul baqara, za mu tashi aya ta 58 cikin bayanan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana dangane da banu isra'il da halayensu da ni'imar da Allah maɗaukaki ya musu da yadda suka karɓi waɗannan ni'imomi da butulci da kangarewa da kuma tsaurin ido, kuma da za mu ci gaba da ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da irin waɗannan halaye nasu. Allah ya ba mu hali irin na manzanmu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya tabbatar da mu a kansa. Bismillah. Wa idh qulna lakum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
طيب. الله سبحانه وتعالى يكي بام الأباري يكي قاوة ممنزانس صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ضد مخاطبا نمعني وودن بسكي daga ahli alkitabi wato banu isra'ila da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ake saukar da alqur'ani. Allah madaukaki yana magana da su ne cewa ku tuna lokacin da muka ce udkhulu hadhihi alqaryata, ku shiga wannan gari. Malam bai kawo mana me malamai suka ce akan wannan gari ba, kamar yadda muka ambata na manhajinsa bai cika shiga abubuwan da suke zahirin alqur'ani ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, kuru-kuru bai ayyada su ba, kasancewar wasu maganganu ne babu tabbas. Malamai sun yi maganganu akan wannan gari da aka ce su shiga wanne gari ne. Wasu su ce Baitul Maqdis ne, domin mun san wannan labarin yana aukuwa ne, ko waɗannan abubuwa da suke aukuwa suna aukuwa ne a halin da Allah maɗaukaki ya jarrabi waɗancan mutane da shi, halin ti wato ruɗani da ɗimuwa da suka shiga da shekara 40. To, akwai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su shiga wannan gari. Bayan umarni na farko da suka ƙi, wasu malamai suna cewa wannan umarnin daban ne, ba shi ne wancan wanda annabi Musa yake gaya musu a cikin suratu Al-Ma'ida, ya qawmi dukhulul ardi al-muqaddasati allati kataba Allahu alaykum la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wasu malamai suka ce wannan umarnin daban, wannan ma wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya shi ma daban. Suna cewa wancan umarnin za mu ga cewa ya zo da kuma tsawatarwa, wala tartaddu ala adbarikum, umarni ne na farko na dole. Suka ce wannan wani umarnin ne daban. Sai suka ce ana jin yana da alaka da abin da suka faɗa a littafansu na cewa lokacin da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya taho da waɗanda suka yarda za a shiga garin, ya zaɓi mutum goma ya tura su a matsayin ‘yan leƙen asiri, ya ce su je su gano ya waɗannan mutane suke, tunda waɗannan sun ce jabbari ne ba za su shiga ba. To, sai aka zaɓi mutum goma aka ce su je su shiga su gano yaya garin yake, yaya mutanen suke, ya dabi'a suke, yadda wasu suka faɗa kenan. Tayu ita ce Allah madauki ke mana hikaya anan, kila kuma wani abin ne daban, amma dai a littafan tafsirai sun faɗi wancan din. Shi kuma wancan din akwai a cikin littafan su, sun ambata cewa akwai mutum goma da Annabi Musa ya zaba a matsayin jawasis su shiga su gano me yake gudana. Akwai daga cikin su akwai wani wanda suke ce Makalib ibn Yafunnatha ko Yafunnata, shine ko ya jagorance su ko yana cikin dai waɗanda suka shiga wannan gari dan su binciko me ake yi. To garin shigar garin shine aka faɗi wannan. Wasu su ce waɗannan mutum goma su ne wannan abun ya auko a kansu, an ce su shiga suna kaskantar da kai sai ba su shiga ba, ma'ana sai suka shiga da zafin da jan jiki don gudun kawai ba sa son su bi umarnin da Allah maɗaukaki ya ba su. Magana dai ba za ka iya samun tabbacin ta tunda ba hadisi ne daga manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mana ba, shi yasa kuma malam ma anan bai kawo mana ita ba. Za ta yi wancan za ta yi wani abu kuma daban, amma dai su a littafin su akwai wannan magana. Na'am. Allah maɗauki ce wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan, kuma ku ci a wannan garin ko alqaryar da za ku shiga, ku ci abin da kuka samu yadda kuke so, ragadan bisa yalwa, wa dkhulu albaba sujadan, kuma ku shiga garin, ma'ana babar kofar garin, ma'ana kofar garin ku shige ta sujadan kuna masu kaskan da kai. Sujada anan su kusa anan nufin inhina'i, da kaskantar da kai, ba lalle da man mutum shiga goshinsa na kasa ba, ka gairu mutasawwar a ce ana nufin ka sa goshinka a kasa kana tafiya, ba a tafiya da goshi. Shi yasa manzo suka ce abinda ake nufi anan shiga wannan kofar ta garin, ko kuma suna cewa kofa, ana cewa albab, duk hanyar da aka samu tsakanin duwatsu guda biyu ana ce mata, ana iya kiranta babu in ya zama akwai gari a cikin wannan wadin da ke kewaye da wuri. Wasu suka ce ma a'a, wasu kofofi ne muayyanai na musamman an ambace su na Baitul Maqdis, har ana ce musu babu rahma, wata kuma a ce mata babu tauba. Haka dai gurgudan abinda malami suka faɗa suka kawo a cikin ruwayoyi, wasu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wa qulu hittatun, kuma ku faɗi kalmar hittatun. Hittatun ai saukar da zunubi, ma'ana gafarta mana zunubanmu duk da abinda muka yi a baya, to ya Allah gafarta mana, shine mana hitta. Naghfir lakum, in kun yi haka za mu gafarta muku zunubakum, khatayakum, wato zunubanku. Allah madauki ce wa sanazidul muhsinin, kuma za mu karawa masu kyautatawa daga cikinku. Sai ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, sai waɗanda suka yi zalunci a cikinsu, a nan wurin ba a faɗi minhum ɗin ba, amma a suratul araf da Allah madauki maimaita wannan wurin ko ya faɗe shi, ya ce fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum. Yau wanda duk tafsirin Qur'ani ne da Qur'ani, ma'ana wannan ma'ana da ba faɗa ba a can waccan za ta bayyana ta. Wannan ya nuna ba dukansu suka yi wannan zaluncin ba, kuma da malam zai zo gaya mana. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. الله ce sai waɗancan mutane da suka yi zalunci daga cikin su, sai suka canza, suka musanya kalmar da aka ce su faɗa, da aka ce hittatun, sai ba su faɗe ta ba, sai suka faɗi wata kalmar daban, kuma da zamu zo mu ji abin da malamin ya ambata mana. Sai Allah madauki ya ce sai muka saukar wa waɗanda suka yi zaluncin nan, muka saukar a kansu azaba, shine rijizan mina sama'i, daga sama, bima kanu yafsukun, ai bi sababi a fisqihim, saboda fasikancin da suka aikata. Malam ya ce wa hadha aidan min ni'matihi alaihim ba'da musibatihim ba'da ma'siyatihim iyyahu, wannan ma wata ni'ima ce Allah madauki ya kare musu bayan sun kara saba masa. Sun saba amma ya kara ni'ima, suka saba ya kara ni'ima, suka saba ya kara ni'ima. Fa amarahum bi dukhuli qaryatin, sai ya umarce su shiga wata alqarya. Kun ganin malamin bai fifita ya ambaci ko ya ijtihadi ko ya kawo maganganun malamai akan wanne gari bane ko ya sunansa, don wasu sun ce Baitul Maqdis ne. Ina ne Baitul Maqdis? Kuna jin labarai, kuna jin me ake yi ko su? Yawwa, Baitul Maqdis alƙaryar da wannan shi asalin Baitul Maqdis ne, inda masallaci kamar da Baitul Lahi, inda Ka'aba take, cikin baitul maqdis masallacin al-aqsa inda masjidul aqsa yake yawa wanda ake ta rikici a kansa a hali yanzu ba sai mun shiga dai wannan babun ba kuma akwai maganganu da dama a kansa nan ake cewa baitul maqdis wasu kuma suna cewa garin da aka umarce su su shiga shine garin ariha shi ma'anan yake cikin kasar da ake cewa Isra'ila yanzu ta Palestine kai wasu kuma suka ce garin Hebron ne duk dai wannan maganganu ne da kwatance da malamai suka yi babu tabbas shi yasa anan malam sai ce Allah ya umarce su da su shiga ƙaryatin wata alƙarya ta kunu lahum izzan wa watanan wa maskanan ta zama musu buwaya da ƙarfi da kuma ta zama musu wato ƙasa ta zama musu wajen zama wa yahsulu lahum fiha ar-rizqur raghad a cikin ta kuma za su samu abinci mai yalwa ba tare da samun matsala ba وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل كما ذاس شغني دوات صفة دتكي نون تيواسنا سكين كسكنشي دومون بذاس شغني جلمان كيبا ألا مالكي أمر شيسو سشغني كسكنشي دان سنو تيواسو كسكنت توني سنة دزنبي أبن ألا مالكي كيسو سشغني دشي وهو دخول الباب شيني سشغني وأن القوفة سجدا دسجدا ay khadi'ina dalilina suna masu kaskantar da kansu kuma cikin kaskanci wa bil qawli da kuma a magana ma'ana wancan bil fi'li khadi'ina dalilina suna masu kaskanci a jikin su kakan lissa ga kaskanci saboda sun dan kofa kawunan su haka Allah maduki yake so su shiga gari yawa Allah shi san hikimar da take cikin wannan amma umarnin da ya ba su shine su shiga suna masu kaskantar da kansu da aiki kenan sannan wabil qauli sannan kuma su shiga suna masu kaskantar da kansu amma da baki da wata magana da za a ba su su faɗa wa huwa an yaqulu shine su ce hittatun ai malai shi abinda ake nufi an yahutta anhum khatayahum ma'ana Allah ya sauke musu in an ce hattahu shine sauke shi daga ƙasa sama a aje a ƙasa yawwa Allah ya sauke musu ya aje musu khatayahum zunubansu bi su'alihim iyyahu maghfiratahu saboda roƙonsa gafarar da za su yi ma'ana su roƙe shi gafararsa amma me ya faru yawa bayan sun yi wannan Allah madauki ya kawo abin da suke sharadi domin umarni ne da sharadinsa wa idh qulna lahum udkhulu kun ga udkhulu min al-fi'l amr ne yawa jawabinsa kuma shine in kun shiga din naghfir lakum khatayakum ma'ana kun shiga da wancan sifa din mu kuma za mu gafarta muku zunubanku bi su'alikum al-maghfira saboda roƙon gafarar da za ku yi domin hittatun dinnan menene roƙon gafara ne a shike ne in kun faɗa na farko ku yi kaskanci iri biyu kaskanci da jiki shine ku san ku yadda kawunan ku shiga gari kaskanci da baki ku faɗi cewa ku masu zunubi ne a gafarta muku zunubanku in kuka yi wannan naghfir lakum za mu gafarta muku khatayakum zunubanku in ji Allah maɗaukaki wa sanazidul muhsinin kuma da sannu zamu kara wa masu kyautatawa bi amalihim wanda suka kyautata da ayyukansu zamu kara musu ai jaza'an ajilan wa ajilan zamu kara musu wato sakamako a gaggauta shi a nan duniya da kuma ajilan nan gaba ma za su same shi a lahira amma me ya faru agun wadancan wani nau'i daban na dan adam Allah madauki shi fa baddala alladhina zalamu minhu anan minhum bayan karin bayani ne malam babu minhum din cikin suratul baqara kamar yadda na ambata min fa baddala alladhina zalamu sai wadanda suka yi zalunci ai minhum daga cikin su sai suka musanya wa lam yaqul Allah madaki anan bai ce fa baddalu sai suka musanya ba dan me li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu domin ba dukkansu gaba ɗayansu ne suka jirkita wannan abin da aka ce su faɗa ɗin ba a'a wasu daga cikinsu sun faɗa daidai wasu kuma ba su faɗa daidai ba kun ga kenan ashe shi yasa ya ce fa baddala alladhina zalamu minhum a wacce a suratul araf yawwa wasu daga cikinsu kenan ba dukkansu ba qawlan me suka canza sun musanya qawlan ghayra alladhi qila lahum yawwa wata magana wadda ba wadda aka ce musu ba فقالوا بدل حطه ميمكن سيتي حطه da aka ce musu fada wato sauke zunubi ma'ana Allah ka sauke mana zunubanmu ka gafarta mana zunubanmu sai suka ce habbatun fi hintati haje wani tsaurin kan ba wai saboda basu gane ba su a ba su umarni su bi wannan to ba su bane kowaye ya ba su umarni annabin su ne fa Allah yake gaya masa ya gaya musu su ce kaza amma sai a su ba su fada to wanda yace sami'na wa asaina kamar da zamu zo mu ji mun ji mun saba sai a yi ya da mu haka fa halin waɗannan mutanen yake kun ga wato a kissoshin bani Isra'ila in mutum yana karanta su zai gamsu lalle Allah madaukaki mai tausayi tausayin nasa ba na wasa bane yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mana tausayin Allah subhanahu wataala da rahamarsa da wata rana na taɓa baku labarin kun dai ma san hadisin an yaƙi an samu kamammun yaƙi sai ga wata mata ta hango ɗanta ta tashi da sauri ta ɗauko shi ta matse shi ta sa shi a ƙirjinta ana ce a ƙwace shi a jefa a wuta ta fisgo shi ta sa misali kwatantawa ake da a ce za a ƙwace shi daga hannunta a jefa a wuta ya za ta yi kun ga tashin hankali kenan ta rungume shi tana bashi mama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga tausayin da uwar wancan jariri take da shi akan ɗanta akan jariri aka ce eh sai shi to rahamar Allah tafi wannan da kuke gani rahamar da Allah yake wa bayinsa tausayin da yake musu baya san duk wani abin damuwa ya samu dan adam ko ne iri duk yana cikin rahamarsa fa babba ballantana dan adam kuma mumin to amma su waɗannan bayin Allah ku duba yadda suke gwada wannan rahamar ta Allah madauki yace su yi su ki shi kuma ya nuna musu tausayin su to waɗannan abubuwan idan kana karanta littafan mutanen su abin da suke faɗa shine Allah ya ne musu haka ne ba dan komai ba kawai saboda dole ne yayi musu saboda ubansu ne kawai tilas ne ƴaƴansa ne dole duk inda ma yayi musu dole zai dawo ya sake dauko su ya sa su aljanna ta su ci kawai yawa ba wanda zai shiga aljanna banda su ni abin da suke faɗa kenan wallahi musta'an sai sa wani abu in kana karanta shi ba zai faɗu ba Allah dai kyauta sai ce istihanatan bi amrillahi sun faɗi wannan ne don rashin girmama maganar Allah wulakanta maganar Allah da umarninsa da rashin ɗaukarsa da muhimmanci wastihza'an da kuma izgilanci domin ba izgilanci ba wanda za a ce ka ce hittatun sai ka ce wai habbatun fi hittatun mana ƙwaya a cikin alkama hinta ita ce alkama habba kuma ƙwaya kamar ta hatsi ko ta wani abu ko ta alkama kaga ce aka ku ce hitta ba wai maganar wanda bai ji yaran ba ne bai ji abin da aka ce ba duk da Allah madaukaki yana ba mu labari nan da larabci ne su yaran da aka yi musu magana da shi ibriya yawa amma akwai kusanci sosai tsakanin yaran ibriya da yaran da harshen larabci wasu abubuwan kana karanta sai ka ji kamar duk iri ɗaya ne ina ji ana gaya mana sunan littafansu ko sai wasu za ku ji kamar da aka ce tora haka ake ce ma a taura da ba nebu m ka ji m ya unda mimu a ƙarshen kalmar ibriya jam'i ne alamar jam'i kamar jam'i muzakkar salim ne a larabci ka samu wawu da nunu halin rafa ko ya unda nunu ko yawa alamar jam'i a su abunsu shi ne m din nebu m ma'ana ku ga nebu asalin an samu harafin nunu da ba'u wanda shi ne asalin mu kuma a larabci nubuwa daga nubuwa ko ba haka ba yawa haka kuma ketubem yawa ketubem ma'ana kutub yawa sauran littafai kaga shi ma ka kalla za ka kutub ne ake faɗa shi ne ketubem haka kusancin yana da yawa ƙwarai da gaske haka da hinta da sauransu ba mamaki ya zama cewa a ibriyan shi ma haka yake sai ya ce wa idza baddalu alqawla مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى إذا سكت عند قول باقي أكتي كتي كذا سي سكت فدوان أبن دبنبا والنبا توسي عند أي كيما يافي زماتي واللي يابتن جنتا أتي سن عند شبيدا مغنى ومن مغنى ذاك جيتا كلمة حرفي كلمة كبا كبا shi ku aiki a aikace in aka ce kayi kaza wanda ya ce kayi din ba zuwa yayi ya gwada maka kaga yadda zai ba ballantana a ce ka canza yadda ya ce ai mun fahimci abin shine bambancin da'a ga kauli da kuma da'a ga fi'ili. Da'a ga kaulin da yake da baki aka bada shi, an ce ku faɗi kalma kaza, suka canza. Tunda suka canza wannan, wanda yafi abin nan wahalar dama a yi shi yadda ya kamata, domin ka faɗi kalma yadda aka faɗa maka ita, za ta fi ɗan wahala fiye da a ce an baka aiki ne ka yi shi ba tare da an gwada maka ba. Da an gwada maka, to akwai wahalar yi idan baka yi irin yadda aka ce ɗin. Mun fahimta? Yawwa. To shi wannan ba a zo an yi a gabanka sannan aka ce maimaita irin wannan ba. Kaga shi yana da sauki, duk yadda ka yi ka yi ɗa'a ga wannan umarni. Ina jin mun gane abin da yake nufi. To shi ne abin da malami ke faɗa. Min babin aula wa ahra, a ce sun saba wa fi'ili. ولهذا دخلوا يزحفون على ادبارهم شي يسا ميمكون su shiga suna kaskantar da kai dinnan shi sai suka shiga suna jin gindi tafiya da jin gindi ka duba mutun yayi hal da kansa ba dan komai ba kawai kada yabi dan kada yabi Allah shi aka yi in ya shiga kansa haka kasa amma sai ba zai shiga hakan ba saboda in yayi haka ya girmama annabin ya girmama Allah shi kuma ba ya sani haka kuma Allah tilas ne a gunsu su a yadda suke intikadi lalle ne ya kyale su ya fi musu shigar da su aljanna tunda tasu ce gidan ubansu haka ba aqida take ba wai ina nufin haka muka yadda ba mu su haka suke dauka shine shi lamma kana hadha at-tubyan yayin da wannan ke wuce iyaka din ya zama akbar sababin liqu'i uqubati llahi bihi idan mafi girman sababin da ya jawo ukubar Allah ta hau kansu ta tabbata a kansu kala sai Allah madaukaki yace fa anzalna ala alladhina zalamu sai muka saukar akan waɗanda suke zalunci minhum daga cikin su rijzan ay azaban muka saukar da wata azaba minas sama'i daga sama bi sababi fisqihim saboda fasikancin su wa baghihim da kuma zaluncin su da suka wuce iyaka ma'ana bi makanu yafsuku a wannan aya za mu fahimci wani abu. Allah madaukaki idan ya umarni ko nasu ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a faɗi abu kaza, to bai halatta mutum ya canza wannan abin da aka ce faɗa ko? Wannan kenan ya shigar da mu har babin zikirin da za ka yi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ya ce ku ce kaza, to kada ka canza abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka ya ce a yi abu kaza. Lafazin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wajibi ne musulmi ya bi shi kamar yadda Annabi ya ce kada ya canza masa. Mun fahimci wannan daga wannan ayar da kuma hadisi da mun san shi mun sha ambatarsa. Wannan hadisi ne? Na? Yawwa, hadithin addu'ar bacci, an sha faɗar wani hadithin ba lokaci sau ɗaya ba su biyu ba. Hadithin Al-Bara' ibn 'Azib daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa cewa in ya zo kwanciya ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah, sannan ya kwanta a gefen jikinsa na dama, sannan ya faɗi wannan addu'a ɗin. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يسي مسا إن كفت ونن الدعاء كونت كما سيكمت أونن دلن ونن بتسند كيب كتاشبا يسي تو مت على الفطرة كامت أكم فطرة معنى أكم مسلمشي يسي إن كما كواي غري baka mutum ba, to asbahta bi khairin zaka wayi gari cikin alheri. To lokacin da Al-Bara' ibn 'Azib ya ji wannan addu'a, ai yayi kokarin ya haddace ta kuma ya karanta ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya karanta ta tsaf har zuwa inda ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta, da ya zo faɗin wa bi nabiyika alladhi arsalta sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon nabiyika. Kunga Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace masa? Cewa wa bi nabiyyika alladhi arsalta, sai shi yace wa bi rasulika alladhi arsalta, shi Al-Bara ibn 'Azib. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa bi nabiyyika alladhi arsalta, yana nata masa ya gyara masa cewa ba haka na gaya maka ba. Kaga malamai suka yi maganganu da yawa akan wannan. Fathul Bari Ibn Hajar yake cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa bai halatta ba mutum ya canza wani zikiri da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo nasa, domin la'alla wahayi aka yi masa na wannan lafazin, Allah ne ya faɗe shi haka, don haka haramun ne wani ya canza wa Allah maganarsa. Idan an azabtar da Yahudawa saboda sun ki faɗar wata kalma da Allah maɗauki shi su faɗa, kuma ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya ma wannan sahabi wannan zikiri, kuma ya maimaita shi ya kuskure a ƙarshe shi, sai da ya tsaye da shi bai kyale shi ba sai da ya gyara masa. Kun ga ashe alama ce ashe ta cewa lalle mutum ya iltizami ya haƙura da lafazin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kowace magana, kar a canzawa Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama magana da suke. Da haka ashe kenan zikirin da zaka yi ka bauta wa Allah, to kai haƙuri ka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka koye shi, ka iya shi, ka haddace shi da yadda aka ruwaito shi, kuma ka faɗe shi. Wannan din ai ya ishe ka, baka da buƙatar ashe sai ka kirkiro naka ka kawo, ba a buƙatar haka, kai ma baka buƙata. Allah ya sa mu dace. Bayan wannan Allah madaki sai shi wa ilistas qa Musa li qaumi,
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه كما كتنا دي حال ينزلوك سندا لكي سكين إمومن دي لألم أكيكي لسا فاموسو tunda ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake saukar masa Qur'anin ya gaya musu su Banu Isra'ila da suke zamanin sa suji. Lokacin da istasqa Musa li qaumi, istasqa ay talaba lahum ma'an yashrabuna min, suna cikin tafiya a cikin wannan jihin ana sako musu da almannu wassalwa, ga kuma sai suka buƙaci ruwa, suka ce su kishi ruwa suke ji, komai fa aka yi. Idan suna bukata ba su isa su je su nemo da kansu ba, sai su zo Annabi Musa, to da Allah mun kon ruwa muke so, shi kuma sai roki Allah, sai Allah madauki sai to ga ruwan, sai a ba su ruwan, kuma sai su sake yin wani laifin kuma da yawa. Shine Annabi Musa ya nema musu ruwa, istasqa li qaumihi fa qulna, Allah ce sai muka ce muka ba wa Musa amsa, idrib bi asaka alhajar, dauki sandan nan naka ka bugi dutse da shi. Malamin anan yake cewa imma hajarun makhsus, ko dai ya zama wani dutse ne na musamman a faɗin filin inda suke din, aka ce Annabi Musa ya ɗauki sandansa ya buge shi, ko kuma ya zama kowane irin dutse, shi ce imma hajarun makhsusun ma'lumun inda, ko dai ya zama wani dutse ne na musamman sananne a wurinsa, shi Annabi Musa ya san shi cewa dutsen nan da ke daman ka to da ke shi, misali yawwa, wa imma ismu jinsi, ko kuma ya zama cewa sunan jinsi ne, sunan jinsi ma'ana ka bugi kowane dutse, ma'ana dutse kowane iri ka samu ka daka ruwa zai fito. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi haka din, ya dauki sandan nan nasa, wannan sandan da ya bugi teku ta rabi saboda mu'jiza daga Allah madaukaki, sai kuma ya aka umarce shi ya bugi dutse da shi, ko wani dutse ko kuma kowanne, ya buga famfajarat min huthnata ashirata aina. Nan akwai wani abu da za mu fahimta na balagal alqur'ani, balaga a larabci ita ce in kana magana duk abin da baka da larura sai ka faɗe shi, shi wanda ake gayawa din ya fahimta, to ka ci gaba da ƙarin bayani. Yanzu nan kun ga ai umarnin aka gaya mana, faƙul nadrib bi asaka alhajar, sai muka ce ka bugi du abin nan wani dutse ko wannan dutsen da sandanka, ba a ce fa fa'ala, sai Annabi Musa ya zauro sanda sai ya yi kaza, ya ɗauko shi ya ɗaga shi sama, ya gyara hannun rigarsa, duk kun ga ba a ɓata lokaci an gaya mana wannan ba, yawa saboda balaga ta alqur'ani abinda ba a bukata sa kai da kike karantawa ka san kawai an yi wannan din yawa ya daga hannunsa ya buga kawai sai Allah mu dake ba mu labarin dai abisin din da yake bin wannan ma'ana kamar muna kallon abin ne a film haka ma'ana ana gama wannan sai aka ce to kawai shikenan fam fajarat minhu 12 aynan sai idan ruwa shine ayn yawa lafazin ayn a larabci ana amfani da shi wajen lafazza da dama ko ma'anoni da yawa kwai ayn albasira ita ce wannan da muke gani da ita da muke gani da ita ana kiranta ayn mun san kuma a ka'idar larabci duk bangaren jiki da yake da abu biyu to in an tashi fadarsa ana koda lafazin sa na muzakkar ne to dhamirin muannath ake bashi mun gani in aka ce al-ayn za a siffanta ta ta gani sai a ce al-basira ba a ce al-basiru ba an gane ko yawa ma'ana ido ko gabubban jikin mutum ana fadin su mata ne ba maza bane yawa haka nan yadu kun ga yadun nan ai babu takuri a jikinsa a larabcin za a rubuta amma sai a ce hadhihi yadi haka zaka ce ba haka ce hada yadi ba ga iya larabci mun gani hadhihi rijli wannan ita ce kafata ba zaka ce hada rijli ba duk da cewa rijl ba alamar takuri da zata nuna mana mace wannan duk karatun larabci zaka fahimce su to anan ainu da nake faɗa yau na ce mana muna da albasira ko akwai ainu kuma wace yau akwai idan ruwa to ita ake nufi anan akwai kuma ain ma'anarta shine ainihin abu hakikanin abu ainu shay hakikatu akwai ain shine tsantsarsa akwai kuma ain da take nufin jasus yawa dan leken asiri shi ma sunansa ain ana ce masa ainin da larabci to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ya kamata ka sani dangane da ain nan wace ake nufi ainin da ido da muke gani yawa ana nufin mabubbugan ruwa inda ruwa yake bubbugowa ana ce masa wannan idan ruwa ne ai mu a Hausa muna da wannan ko yawa to ba bukatar neman a fassaro Hausa ithnata ashrata aina mabubbugan ruwa ko idan ruwa guda 12 yana bugawa din nan sai mabubbuga guda 12 suka fito dan me aka yi wannan suka zama 12 saboda adadin kabila banu isra'il domin su ne adadin da suka fito daga ina in kuna bin labarin da muka ambata daga balatin suka fito yawwa daga misira kar ku ce ba ku fahimtar jinjin da ake sun fito daga misira amma ya kai suka zama 12 bayan yusuf ya rasu ba wanda ya tambaya lokacin da aka faɗi wannan yusuf ya shiga misira danginsa gaba ɗaya sun shiga misira amma ba cikin wanda suka fito me yasa sai kuma aka zo aka faɗi 12 ƴaƴansa ya bar ƴaƴa yana da ƴaƴa a cikin ƴaƴan nasa su suka gaji gefen ƙabilarsu mun gane yau don haka 12 tana nan da aka zo rabe-raben da aka yi 12 da Yusuf ya rarraba su sai sa su Ephraim akwai sunan ɗansa suna ce masa Ephraim Ephraim shine sunan ɗan annabi Yusuf yadda suke faɗa a littafinsu yawa ba mu da tabbas to wannan shi ya wakilci gidansu da aka rarraba sai aka sa shi don haka suna nan dai a 12 don haka da aka buga wannan da annabi Musa ya buga dutsen nan da sandansa sai idan ruwa guda 12 ya kulka bugowa kowace kabila ta je ta kama nata kun ga wata alamar rashin haɗin kan ita ne za su taru buɗe kila faɗa za su dan me za ku zo mana dan me za ku zo mana amma in kuma za ka taɓa wani in wani na waje ne zai taɓa su gaba ɗaya duk sai su taru yuhu a kansa mutane ne da tsakaninsu ba zaman lafiya babu shi kuma har fa yanzu haka suke kuna ganin su kamar amma eh kamar cewa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana zamanin kansu a haɗe yake suna kaza suna kaza to amma saboda manufa suka haɗa ku ɗaya saɓanin irinmu mu yanzu duk yadda muka sassaɓa wa juna wai ba za mu iya haɗuwa mu yi wani abu guda ba ku duba yadda muke a ƙasan da adadin musulmi da yawansu da ilimin gwargwadon hali duk da an tsere mana abubuwa da yawa amma kalma ɗaya ba mu da ita da su amma waɗanda ba musulmi ba da murya daya ake jin su zaka ji sabani ba wai ba sa yi ba amma a lokacin da za su yi magana da ta ga mai kowa da kowa to zaka ji murya guda ɗaya ce mu yanzu kowa harka sai yake daban ba wai zancen kowace kungiya muryar ta daban ba a'a kowanne malami muryar sa daban wani yaji cewa wani malami dan uwansa ne abokin harka sa ne su hadu su wani abu tare a'a shi dai sai ya ga kamar wani ya fi shi shi yana da tasa jama'ar daliban sa daban akwai ta kai shi wannan abubuwan wannan ka je wasu manyan garuruwan ka samu gobe ka ga wancan masallaci limamin gun daliban sa daban ne wani masallaci shi ma daliban sa daban na can wai ba za su zo nan ba wanda ya saba ya karbi tarbiya karkashin wannan malamin ba zai je masallacin wancan shi ma ya saurari darasi wannan alama ce ta wato banda ma cewa akwai rashin haɗin kai din akwai alama ba a fahimci ma karatun da ake dan in an fahimci karatun da ake duk waɗannan abubuwan ba a buƙata wannan fa ina ba ku labarin mabiya sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawa to ballantana ka haɗo kowa da kowa gaba ɗaya ka ce dukkan musulmi ya shirban da a ji musulmi da murya ɗaya a ƙasan nan an jima sosai in ba ka ce ba a taɓa yi ba amma wanda zai iya gaya maka ba zai iya turo wani tarihi cewa gashi nan murya ɗaya ce ake magana da ita waɗanda suke ramzi su ne alamar na su yi magana da sunan musulmi da wahala su yi ittifaƙin akan kalma ɗaya shi yasa sai an haɗa da shugabanci in ba ta hanyar sarakuna suka tara malaman gu ɗaya ba sai a fidda kalma ɗaya da sunan jama'atin nasarar islam shi ne kawai da yake iya yiwuwa yanzu amma ka bar su malaman ka ce su je su shirya kansu su tsara kaza wannan wani abu ne kamar ka ce mafarki kike ba zai yiwu ba saboda in ni ina ga in na yadda wane yana gaba to ashe kenan ni tafiya ta zama ba ta da amfani dalibai na za su ce ashe ni na zama na abin nan na zama ba ni da ra'ayi an janye ni shi ma wancan in yi haka haka za a ce ko ba haka ake yi Allah sauke sai kaga kamar mutane suna yin abin ne dan daliban su wai an ce kana da mabiya shi yasa sai ga cewa mutane ana tsoron su ne ko kuma malami ana ganin kima sa ne gurgurdan mabiyan da yake da su Allah sauke to wannan kuma babu manufar da'awa a ciki ba manufa ce mai taimaka mana ba la a haɗin kanmu la samun maslahar mu Allah ya kyauta da ku mun fitar da kanmu daga karatun da muke zuwa wani abu daban saboda magana akan halin Bani Isra'il tayyib malami yace wa qaba'il bani isra'il 12 qabila kabilun bani isra'il dama guda 12 kad alima kullu unasin mashrabahum kowanne mutane ma'ana kowace kabila daga cikin su sun san mabubbugar su kowace sai su zage wannan ta muce wannan ta muce wannan ta muce sai su sha ai mahallahum alladhi yashrabuna alayhi min hadhihi al'ayun kowanne ta san kowace kabila ta san mabubbugar da za ta sha ruwan nan idan ruwan da za ta je ta kama daga cikin waɗannan idanu da dama na ruwa fala yuzahimu ba'dhum ba'dan don haka sashen su ba za su rika kokowa da gogoriyo da ɗaya sashen ba ya zama cewa ana tura wannan ba kowanne da kofar da za su sha ruwa kuma ba ce aka yi mana dutsen ƙarami ba ne da za a ce guda 12 za su iya tsaya buɗe ba ko ba haka ba alhajar aka ce babban dutse ne da kowanne za su iya zagaya kuma su yi lafiya kuma suna da adadin su yana da yawa a lokacin fala yuzahimu ba'dhum ba'dan bal yashrabunahu mutahanni'ina suna cikin kwanciyar hankali wala la mutakaddirin ba a gurbace ba haka za su sha ma'ana a nitsa za su sha wali hadha qala dan haka ne ma Allah madauki ce kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga abincin da Allah madauki ya ba ku daga arzikin Allah baiwa ce daga Allah madauki ku ci haka kawai Allah ya zaba yayi muku wannan abu haka fa Allah madauki tun farkon kissan nan yana da damar da lokacin da yace su shiga ƙauyen nan kowannen gari su yaƙi mutanen su zauna ba su shiga ba yana da damar da zai taimaka musu da a rahamar tasa ya ce to shi kenan tunda kun ƙi bari in yaƙan muku su ko ba haka ba ne kamar da suke faɗa a cikin Bible ɗinsu sun ce wai lokacin da lokacin shigar ya yi wai Allah ne ya zo ya ja gaba dan su suna magana akan Allah sai dai kai kai shi kuke cewa uzu billahi garka maimaita mun fahimta da haka sai ku hakuri abin da ku ce suka ce wai sai ya wuce gaba suna bin sa kamar yadda uba ke tafiya ƴaƴan sa na bin sa haka yaje shiga garin tare da su haka suka rubuta to kaga in wancin farkon labarin ya kai a ce sai ya musu haka sai to a yaki mutanen ko a halakar da mutanen garin kai a bar su su je su kaga duk an huta waɗannan abubuwan da aka samu sai suka ki Allah ya buga musu shekara 40 nan suka yi ta yawo har annabin su Haruna ya mutu a ciki Musa ya zo mutu bayan sa duk a cikin wannan imma ba su shiga garin ba duk a wannan lokaci suka amma kafin annabi Musa ya mutu duk aka yi waɗannan abubuwa su zo su ce to ai mana kaza mu kaza za mu ci mu kaza za mu ci mu kaza muke so aka yi ta ba su Allah ya ce musu wannan shagwabar su ne su saba masa ya gyara musu su saba masa ya gyara musu saba musu ya gyara musu akwai hikimomi da suke cikin wannan kissa malam zai ambata mana kamar yadda zamu zo mu ci wasu daga ciki yau sannan amma zamu ƙara fahimta cewa Allah subhanahu wataala bayan rahamarsa cewa kuma yana da hakuri yana da hakuri kuma akwai abinda yake so waɗannan mutanen su samu na tarbiya ya bi su ya ta musu istidraji har lokacin da za a ce in sun ki abu zai halaka su gaba ɗaya sai yasa daga ƙarshe abinda ya musu ai shine ya bar su suka lalace domin natijar ƙarshe da Yahudawa suka samu shine Allah madauki yadda bamu labari a cikin suratul araf qatta'nahum fil ardi umaman muka gutsutsira su a cikin a bayan ƙasa al'umma al'umma daban-daban domin tun daga lokacin da buktun al-ashuriyun din nan suka zo suka kwashe kabilu goma din nan na daulatu wace sunanta kun tuno labarin mun ce da suka zo Yusha'u ya karkasa su sun yi ƙasa guda biyu da suka fara saɓani tsakaninsu ƙasar da take cikin area da Baitul Maqdis ke cikinta aka sa mata suna daulatu mai ƙasar Yahuda waɗancan kuma daulatu Isra'il sauran ƙabilu goma to ƙabilu goma nan tun da ashuriyun nan suka zo suka kwashe su ba aka ce ba a san su waye su ba har yau an ce ƙabila dai mai yawa har guda goma su bata a tarihi ba taɓa samun wannan ba sai a gonsu har yau ba wani mai bincike daga cikin Yahuda da ya rubuta wani abu na tabbas akan ga yadda aka yi da su domin a lokacin kamar yadda gaya muku ana zuwa ne in aka yaƙi al'umma sai a kwashe ta gaba ɗaya a kai su wata ƙasa zama bayi yau idan aka yi wannan an manta da su shike dan haka ba a san inda ƙabilun Bani Isra'ila guda goma nan banda ƙabilar Yahuda da ƙabilar Binyamin ba a san inda sauran suke ba sauran aka ce sun fita yadda masu tarihi suke rubutawa to kaga wannan ai kaskanci Allah madauki ya musu sakamakon duk waɗannan abubuwan da suka yi masa sannan su waɗannan din su ma Allah madauki ya turo musu Nabukadnassar wanda a larabci ake san masa Bukhtunassar shi kuma ya zo daga Babil shi ma ya zo ya kwashe su ya mai da su bayi sai mutanen Farisa da suka ture mulkin Babil su ne suka dawo da su a Falastin da suka dawo din ma kuma babu wani zama na ƙarfi takamaimai na mulki nasu ba su daɗe ba Rumawa suka zo suka hau kansu ya zama cewa har zuwa yau din nan har zuwa yau ba su samu wani mulki nasu ba in ba lokacin da ko in ce dai har zuwa 1947-48 ba su sami inda suka samu ƙasarsu tasu sai suke mulki kansu ba sai a wannan lokacin da Amerika da Ingila suka kulla suka zaɓi wannan ƙasa ta Filistin suka kwata suka ba su suka ce ku zauna ai a littafin ku haka yake abin din na addini ne amma musu a ta nuna mana wai maganar ƙasa ce aka go aka raba kan su larabawan su zancen ƙasa suke yi ba zancen addini mafi yawan su ba wai duka ba shi yasa wani lokaci ko ne zama da muka taɓa yi aka ce in gabatar da wata takarda akan tattaunawa da Yahudu yaya abu ne mai yiwuwa ko ba mai yiwuwa ba daga cikin abubuwan da ke faɗa cewa waɗannan matsalolin na a zo a yi maganin harkan nan ta Falasɗinawa da Isra'ila ko Yahudawa a ce wai akan tebur za a tattauna ku zo ku zauna a nan mu zauna a nan a tattauna ce gaskiya zancen baki zance ne ake ba matsala ce da za a iya gama ta akan teburi ba su aƙida su suke yi addinin su suke yi don haka wanda duk yake yin rigimar ya zama shi kuma ba daga addininsa ba addininsa ne yake zaburar da shi ne zai yi ba to za ka shi ne wanda zai faɗi mun ko ba haka bane to Allah ya kyauta to ne za ka ji wasu suna faɗa cewa su rikicin nan na mutanen Falastin ne ma haka za ka ji suna faɗa alhali abin ya wuce iyana to kun ga wannan yada su din suka tarwatse a duniya duk sakamako ne na wancan abin da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da wannan abin sai daga baya a manyan masu ƙarfi a zamanin da kuma har zuwa yanzu suka tattaro suka ba su ƙasa har zuwa yanzu kuma wannan shine dama kissar su a tarihi gaba daya tunda aka suka rasa mulkin su bayan da Annabi Dawud bayan Sulaiman bayan ɗansa Rehoboam Yerobam da sauran sarakunan da suka zo nasu da wasu daga cikin su yadda suke faɗa a cikin littafin su suka shigo da gumakan al'ummomin da suke kewayen su suka koma bauta musu suka bar tauhidin da aka dora su annabawan suka dora su akai to daga wannan lokacin Allah madaukaki ya dora al'ummomi daban-daban su zo su kaskanta su har ya zama aka wargaza su din ba su sake hadewa ba sai a wannan lokacin to kuma tun daga wannan lokacin har yanzu ba su taɓa yin wani abu ba sai a ƙarƙashin wata daula mai ƙarfi haka tarihin su yake har yau in kaga sun zama wani abu to sun zama kaska ne a jikin wata gwamnati mai ƙarfi da tafi kowa ƙarfi a duniya a lokacin da suke Babil su ne suke akwai ɗaya daga cikinsu su suna cewa annabi ne yana cikin waɗanda ma su suke baiwa sarkin Babil a lokacin nan giya ya sha ma'ana dan fadarsa ne saboda yadda suke shiga jikin masu mulki mun fahimci abin da nake so in faɗa yawwa haka akwai wanda suke kira Esther Esther da ɗaya daga cikin matan da suke ji da su a tarihinsu ita ma a cikin fadar waɗannan mutane ta samu abin da ta samu har aka samu damar da aka dawo da su a zamanin Farisawa lokacin da su Alexander the Great suka zo haka nan suka koma gindinsu sai ya zama cewa har aka sami malaman da suka canza har sunaye daga sunayensu na al'ada na Yahuda sai suka koma sunayensu ma suka canza irin na mutanen Greek domin mutanen Greek su ne masu tasirin su Alexander the Great har suka zo suka kafa garin Alexandria sannan bayan waɗannan da Rumawa suka zo suka koma gindin Rumawa tunda sun fi ƙarfi lokacin da musulunci ya zo ya ci Rumawa da yaƙi aka kwace area Sham ta koma ƙarƙashin musulunci zamanin Umar da bayan zamanin Umar Umar da ya je Sham haka shugabannin madaris makarantun Yahuda suka zo suka yi masa cappa suka gaishe shi ya zama cewa suka koma lif suka zauna ba sa komai ba rikici ba yaƙi duk wani khalifa da aka yi bayan wannan lokacin to ba ka rasa a fadarsa wani bai Yahuda cikin masu ba su shawara mun fahimci wannan saboda sun iya makircin su makale jikin mai mulki mai ƙarfi yadda za su cuci abokin gabansu su kuma suna da wannan dabarar duk yadda za su yi da ba da cin hanci da ba da 'yan matansu da menene ba abin da ba za su yi ba saboda su samu wato karɓuwa a gurin masu mulki wannan shine tarihinsu da haka yanzu yadda suke dinna Amerika take ɗaukar su 'yan lele a yi musu kaza a yi musu kaza duk abin da suke so shi za a yi ran da wani ƙarfin ya zo ya kau da Amerika to za su koma can gurin saboda su maslaha su kawai shine a bar su su rayu duniyar nan tasu shi ta ubansu shi sai sun shi aljanna kuma su kaɗai za su rayu a ciki da haka kowaye mai mulki za ku ga suna tare da shi lokacin musulunci ke da ƙarfi bal wani daga cikinsu ma yake rubutun wani abu yana cewa sharhin da suka yi wa littafin nan nasu da nake baku labari a Talmud da bayanan da suka yi mafi yawan rubuce-rubucen da suka yi na ilimi ba su samu damar yin su cikin kwanciyar hankali ba sai a Baghdad a ƙarƙashin abin nan khilafar Abbasiyya khalifofin Bani Al-Abbas saboda musulunci ya fi kowanne addini wato zaman lafiya sabanin yadda ake so a nuna shi yanzu shine dan tashin hankali ko ya fi kowanne addini san a zauna lafiya kuma za a iya zaman lafiya da kowa kowanne irin ra'ayi kake za a iya zaman lafiya da kai shi yasa khalifofin wancan zamanin suka dauke su mafi yawan likitocin su za ga su daga cikin yaruba su kuma ba sa wasa da karatu duk inda aka ce ga wani abu da zai amfani mutane za su riga ku zuwa su kasuwanci da wahala kaga ba a gunsu yake ba a 17th century karni na 17 a Ingila suna zuwa suka fara harkar banki sarkin Ingila a lokacin shine ya umarnin a kore su daga Ingila saboda sun tattare tattalin arzikin su ga Ingila gaba daya ya koma hannunsu shi yasa wasu malamai suka ce daga cikin sirrin da Ingila ta yi gaba sosai suka taimaka da America a zo a kawo Palestine inda take a ya kawo bani Yahudawa a inda suke a Palestine din nan daga cikin sirrin shine su dai yage su rubu da su su je su ba su kasar su huta ina fatan fahimci abin duba kun ga Salahuddin al-Ayyubi wanda shine ya kwato Baitul Maqdis daga hannun Kirista babban likitansa babban likitansa wanda shi ne gaba ɗaya in ba shi da lafiya ba mai shiga gonsa sai shi bai hude sunansa Musa ibn Maimun kuma babban malami ne a Yahuda yana da sharhi na littafin da suke cewa al-Mishnah wajen mujalladi 10 wani abu yana nan kuma abin amma sai ya zauna a lokacin da ya zauna a Misra a nan area zaman da suka yi a wajen Tunisia da Morocco lokacin da turawa kirista suka kore su daga Andalus domin da Andalus suke Andalus ne da aka koro shi ya zauna a nan Maghrib sai da ya haddace Qur'ani ya karanta mazhabar Malikiya yadda ya kamata ya ce satur shekararsa 9 yana da awar ana ganin sa a matsayin musulmi a haiban ashe ba musulmi ba kuma yana harkar likitanci har lokacin da Salahuddin Ayyubi ya dauke shi a matsayin likitansa don haka yadda ka san kamar da ke faɗa mai gargun san dai da kaska take to haka bane haka suke waɗannan mutane in dai da ƙarfi to suna bin wannan ƙarfin saboda tsoron kar a zo a rusa su baki ɗaya Allah madauki ya mai da musulmi kan hanyar su yadda za su dawo da haibarsu da mutuncinsu da ƙarfinsu da darajarsu to sai yake cewa ai mahallu ladhi yashrifu mun gama wannan ko بل يشربونه متهنئين لا متكدرين ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله اي الذي اتاكم من غير سعي وان الارزق عند الله مدوكي يا باكو با تاره ده وته وحالا با اي اراها suka samu arziki abinci ma fa ba dafaffe ba gasashe haka yake zuwa musu nama su ci ga wannan darba tana sako musu kaman zuma suna sha suka ce ruwa kuma ga ruwan ma kowa da kofar famfansa misali to kun ga wannan bai wace daga Allah wala ta'abin hakan kun babu wata wahala sannan Allah madauki wala ta'asau fil ardi ai tukhribu ala wajhi sai kada ku ruguza kasa kuna barna a bayan kasa kuna masu barna a bayan kasa kuna yawo a bayan kasa kuna masu barna mana kar ku zama haka sannan Allah madauki shi wa idh qultum ya musa
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
يوا الله سبحانه وتعالى أنكم سيكسوا أي واذكروا كما كتنا إذ قلتم لموسى لو كسين لكم كسوا موسى عليه الصلاة والسلام على وجه التملل أبسكر كمرسن قوسا شيء تملل أن تكون الأمور لديك مملة wato abubuwa su zama cewa ka gaji da su ka kosa ba ka san abu sai suke cewa li ni'amillahi wato ma'ana sun kosa da wannan ni'imomi da Allah madaukake ya musu wal ittiqari laha da kuma wulakanta ni'imar da Allah ya musu sai suke cewa lan nasbiru ala ta'amin wahid kai Musa mu ba za mu hakura akan abinci nau'i iri ɗaya ba kawai kullum manna da salwa kawai kullum mu mun gaci yawwa lan nasbiru ala ta'amin wahid ay jinsin min at-ta'ami wato wani jinsi na abinci wa in kana kama taqaddama anwa'an koda da ya kasance wato nau'i daban-daban ne akwai manna akwai salwa ga ruwa ga sauransu lakinnaha la tataghayyaru amma ai kun ga abu ɗaya iri ɗayan ne da ake saukarwa ko yaushe ko to shine wannan ne ya ishe su ba sa so shine suke so a canza sai suka ce to fad'u lana rabbaka ka kira mana ubangijin nan naka yanzu wanda yake faɗin wannan magana me yasa ba zai ce fad'u lana rabbana ba ko ba ga ba alal aqalla akwai jin cewa rabbun nan ba su ma nasu ne ko fad'u lana rabbaka kira mana ubangijin nan naka da Allah yau fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh ya fito mana mu da abinda ƙasa take tsirowa take tsirarwa abinda ƙasa take tsirarwa ya fito mu shi muke so mu shi ba abinda zai zo mana daga sama ba mu mun gaji da wannan sai suka kuma yi bayani mimma tunbitu al-ardh sai suka tafsiri min ina bayaniya ce tana bayyana me suke so nau'in abinda suke so na daga kayan da ƙasa take fitarwa take sirarwa din sai suka ce min baqliha na daga mabunkusa ƙasa abubuwan da suke fitowa waɗanda ba su da ice ma'ana wanda ba su da bishiya duk abincin da ake cin sa wanda ba bishiya ne da shi ba kamar su rogo su doya dankali da makamancin ana ce musu buqul don haka baqliha ana nufin abin da ke fitowa mai yado a bayan ƙasa ba wanda ke da ice da yake tsayawa sama sai an hau a yabo shi ba duk kowane irin nau'i ya shiga ciki su ne baqliha to su irin wannan suke su yawwa da su wake na waken iri-iri a shi ma ko yawwa ku duba ba wannan ga abu mai daɗi yana zuwa masa ba su ma sanya yake ga suwa ba kawai su ci kuma ba cewa aka yi baya musu amfani a jiki ba nau'in abinci ne da malamai suka ambata mana kuma mu karanta shine ko cikin gari aka je a kowane gari a duniya ba za a samu abincin da ya kai wannan daɗi ba a wannan lokaci amma kun ga suka musanya suka nemi kai a musanya min baqliha ay nabatuha alladhi laysa bi shajarin duk tsiron ƙasa wanda ba bishiya bane ya qumu ala saqihi wanda yake da wato kafarsa yake tsayuwa akan ƙorinsa me yake cin maƙorin bishiya sinsiya a'a ba sai ba ice fa kamar bishiya sosai ba reshe a sama yake gangar jikin bishiyar ko ƙasan wanda yake shiga cikin ƙasa wanda shi ake ce masaƙinta yawwa wa itha'iha da kuma khiyar dinta wato duma wani abu kamar duma dai haka suke fasara da Hausa amma gaskiya ba duma bane yawwa wanda yake ƙasashen Larabawa zana ya san khiyar shine itha khiyar har yanzu har anan garin akwai shi cucumber shine mai gurji yawwa to wannan shi da ake ce maqissa yawwa wa fumiha fum kuma shine thum me san thum tafannuwa yawwa shine fumiha da tafannuwan ta ku duba da Allah mutumin da yake samun wannan abu mai daɗi ya zo na neman waɗannan abubuwan me za ka yi da rogo da doya da wake da waɗannan abubuwa kuma ka ce har da tafannuwa wal'adas da kuma wa'adasi hawa basali ha da adas adas na kamar wake ne haka nau'i ne na wake wa basali ha da kuma albasa kiji duk kayan wari suke su to malam yi sai wal'adasu wal'basalu ma'ruf baya bukatan ya fassara maka adas da basal da haka duk balarabe ya san adas kana garin larabawa duk yara sun san adas ka je ka siyo adas ga shi na ana sarwa ko ina ko akwai abin da suke ake na abinci da ake karyawa da shi ful ko adas yara da sun sani mun aike su sai su yo mana wani iri kake so na wake kake so ko na adas zaka sun san shi da ido da kuma an yi abin da dinan shi yasa kaga malami ya tsaya na fassara shi ba to amma mu nan ba mu da shi ko to wani nau'i ne na wake shike قال لهم موسى زي موسى عليه الصلاة والسلام يسي دسو أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة ينزكو كوا مسنيا أبن ديكي ما في كسكنتي سيأكسي أدنى دني أنشني كسكنتي إن أنتي أدنى وندي في كسكنتي كوا مسنيا وندي في كسكنتي بالذي هو خير دا أبن ديكي شيني ما في الهير أولاً هوساً ميكوكا فهمت أولاً بصر كوا مسنيا أبن ديكي ما في كسكنتي دا أبن ديكي شيني ما في الهير wannan fasara ta yi daidai amma kuwa ha eh wannan shi ake nufi yawa wannan na fasara mana ne fasara direct fasara dan ku ji cewa akwai bambanci wajen fasara wannan gun da yadda Balarabe yake fada da yadda Bahaushe yake fada a abba hausance in kace na musanya abu kaza da kaza ana sai me yake nufi kamar misali da wannan wayar da wannan wayar na musanya wannan wayar da wannan wayar ma'anar sa na dauke ta farkon na kawo ta biyun ko to amma ala rafsin ku kula ai ba haka bane ta aka astastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair kwa musanya marar kyau da abin da yake mai kyau kaga ba haka ma'ana kowa musanya abu mai kyau ku kauda shi ku dauko marar kyau ko ba haka bane yau to a larabce har wasu mutum larabci bai ishe shi ba kan yi kuskure wajen irin waɗannan shi abinda ba a so din shi ake istibdali yau an fahimci wannan abinda ba ka so ai shi kake cewa istabdala kaza bi kaza to amma shi wanda kake so shi zaka fara faɗa wanda kake son shi zaka faɗa na musanya kaza da kaza kun ga sabanin mu a Hausa mu wanda ba a san ne ake fara fada mun bincike wannan haka nan a turanci ma substitute wani abu with wani abu ake cewa ko ba haka ba to shi ma wanda ba a san ne ake fara fada sannan a kawo wanda ake so to a larabce kana kawo wanda kake so ne sannan sai ka kawo wanda ba ka so mun fahimta shi yasa anan ya zama wanda suka yi din ai ba daidai bane saboda su sun gabatar da adina ko ya zama shi suka fi so akan abin da yake mai kyau mun bai ji abin sai ki sha billadhi huwa khair wa huwa al-mannu wa salwa mannu wa salwa yafi shine bi alheri a sauko musu da abu daga sama ba wahala ba komai ba murhu ba neman wuta ba bukatar ashana kawai ku dauka ku ci amma sai ku ce ba kwa so yace fa hadha ghayru la'iqin bikum wannan bai dace dangane da ku bai dace a ce kun yi irin wannan hali ba wato a baku alheri ku ce kun kusan abu marar kyau kuma wannan ya nuna mana waɗannan nau'o'in abinci a cikin nau'in abinci ma ba sa cikin abubuwa masu muhimmanci ko ba haka bane dan an ce adina ko dai ya zama ababin muqarana tsakanin wancan din da wannan ko kuma ko da a cikin abincin mu na duniya za ku ga akwai abubuwan da suka fi wannan dani kaga ko nama ba abba su fada ba ko ba haka ba a cikin abin da dan adam ko yake so akwai nama naman kuma musamman nama ba naman da dan adam yake so irin naman tsuntsu yafi dadi saukin taunawa ba kashin da zai wahal da kai ba makale ma a hakuri da yawa sai idan akwai kurmi da yawa a hakurin sannan kuma kaga yafi kama jiki shi yasa har mutum in ya karye aka fi so ya ci naman kaza fiye da ya ci jan nama na rago ko na tinkiya idan akwai kare a jikin mutum saboda naman abinda ake cewa farin nama ya fi tsurowa da sauri a jikin mutum fiye da wancan ko kuma ya fi rashin saurin tsurowa wanda zai bata masa abu Allah zai samu da shi to sai ke cewa fa inna hadhihi al-at'ima domin ku waɗannan nau'o'in abinci allati talabtum wanda kuka nema ayya misrin habattumuhu duk garin da kuka sauka wajattumuha za ku samu wannan ko ba haka bane duk garin larabawa ka je waɗannan abubuwan suna cikin abin da baka buƙatar ma ka sha wahala a kansu duk kasuwar da ka je duk kaskanta da za ka samu waɗannan abubuwa kaga shine adina ba cikin wani abu da za a ce sai an sha wahala a nemo shi wa amma ta'amukum alladhi manna Allahu bihi alaykum amma abincin da Allah madaukaki ya muku bai wasa fa huwa khairul at'imati wa ashrafuha shine mafi kyau abinci mafi daukaka mafi daraja fakaifa tatlubuna bihi badalan, to ya za ku nemi musaye a madadin sa, ku canza wani abu, ku kawo wani abu daban ba shi ba. Walamma kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi, yayin da ya zama wannan abin da ya gudana daga wurin waɗannan yahudawa din, akbaru dalilin shine dalili mafi girma mafi ƙarfi da ke nuna mana qillatu sabrihim, ƙarancin haƙurin su, ko ba su da haƙuri, ba mutane ne masu haƙuri ba, kawai abin da suke so su samu, in ba su samu ba to in za su yi talla, an yi kaza an yi kaza an yi kaza, su tada hankalin duniya baki ɗaya, wa ihtiqarihim li awamirillahi, da kuma yadda suke wulakanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ni'imominsa. Jazahum, to tunda abin haka ne, nan kun ga tunda ya ce ne walamma kana, ko ina jawabin, jawabin shine jazahum min jinsi amalihi, sai Allah madaukaki ya saka musu da irin aikin da suka aikata. Wani aiki suka aikata? Wulakance umarninsa, ko da kuma me rashin haƙuri, da wulakance umarnin Allah, da me da ni'imomin da ya da butulci, yawwa, to wannan sai aka saka musu da wani nau'i na irin wannan aiki din. Bari mu ji, jazahum min jinsi amalihim faqala sayyisi wa duribat alaihim adh-dhillatu, sai Allah madauki ya buga musu kaskanci, tun daga lokacin da suka zama kaskantattu. Ka bincika har zuwa yau, duk wani dan adam da bai yahudi ba baya san bai yahudi, duk abin da Kirista zai gaya maka sun hada kai yanzu an yi menene an taimaka wa juna, to ba har zuci bane, babu wani jinsi na dan adam da zaka ji ya ce yana kaunar bai yahudi, yana jinsa cewa wannan mutum ne da ya kamata a ji ana son sa. Wannan shine babban kaskancin da Allah madauki ya buga musu, shi kansa wannan mu'ujiza ce kari akan mu'ujizar da rannan muke zancanta, wanda Ibn Taymiyyah yake cewa daga cikin mu'ujizozin da ya gani na Alkur'ani shine bai taba ganin bai yahudin da yake fatan ya mutu ba, tunda ko Allah madauki ya bani labari walan yatamannawul maut abadan, ba za su taba fatan su mutu ba. To haka nan zaka ga wannan kaskancin yana nan tare da su har yanzu. Wannan yar daukaka da zaka gani da wani lokaci wani abu ne temporary, kasancewa suna karkashin wani karfi ne mai karfi, ba wanda ya ce saba su, sai uwa ma ba da mama sai ta taso sai ta yaki mutum, shi yasa kowa ya tsoro, ko ba haka bane? Tun ana hakan a hankali a hankali har aka gina su da karfin sojan da ba irin su, amma duk da irin wannan karfin sojan da mutane za su tsaya akan addinin su ba wani abu bane. Mutumin da suke miliyan goma sha uku in ka ce miliyan goma sha uku nawa za ka samu? Yanzu sai ka fanka ka hada Kano ne fa da Jigawa, shikenan ka tashi magana ta kare. To wannan na duniya kenan gaba ɗayan su, wanda suke America miliyan 6 ko da rabi, wanda suke nan su ma miliyan ko 6 ko 5 da wani abu, wanda suke ko ina nuna nan kamar nan kusa Palestine, sauran kuma sun watsu a ko'ina a garuruwa a kasashe daban-daban. Kun ga kenan wanda za in ma yakin ne waɗanda za a yaƙa ƴan kaɗan ne, ko ba haka ba? To amma da ke waɗancan su suke murɗa abun, kuma kasuwanci da komai na America a hannunsu yake, za ka cewa ba da ma a taɓa su. Almuhim dai ba abin da ke jawo wa ɗan adam ya zama mai ƙima a duniya shi illa mai riƙo da addininsa. Duk wata manufa da ka riƙo kai, in dai ka kama addininka, to Allah madauki zai zama yana tare da kai, zai kuma taimake ka. Wannan ita ce sunnar Allah, akan samu jarabawa. Jarabawan nan kuma duk jarabawa da za ka gani, in dai ta al'umma ce za a jarraba, to za ka gani al'umma ce ta laifi. Da aka sau addinin aka rabu da karantarwarsa, shi kenan Allah madauki sai ka azabtar da mu da shugabanci iri-iri da kuma rashin haɗin kai da lalacewar lamura da takaici, duk saboda rabuwa da addini. Don haka babban abin da zai sa mu dawo mu tsaya akan kafafunmu mai ƙarfi wallahi shine wannan addini. Dakan mutanen da suke ganin addini matsala ne, ko shine ke jawo tashin hankali, shine ke sa a samu matsala, ba su fahimci addini. Ba abin da zai sa a samu zaman lafiya irin addini. Fahimtar addini ne ai zai hana malamin addini ya ja hankalin mutane cewa kar su yi tarzoma, ko ba haka bane? Saboda tarzoma musulunci bai koya mana ita ba, idan da ba karantarwa addini bane ai shikenan kowa sai ya je abin da ya ga dama, sai ya ga cewa babu doka babu law, sai idan da mai mulkin zai sa karfi tukuna ya fi karfin kowa, amma kaga ba haka ake ba. don haka ashe lamarin addini akwai bukatar a kula da shi a kula da shi ai masa gata kuma a daina tsoron sa ba abin tashin hankali bane amma abi na gaskiya shine wannan sakamakon zai zo a same shi in aka bi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wallahi za a samu daukaka za a samu izza za a samu buwaya duba Salahuddin al-Ayyubi lokacin da ya ci Baitul Maqdis ya kwato ta daga hannun Kirista me ya fara yi a Misra fa yake lokacin sai da ya karfin da tun yana waziri ya fahimci masu daular lokacin karkashin daular daular da ake ce mai daular Fatimiyya daular Fatimiyya ta suna dangana kansu ne zuwa ga cewa ayyan Fatima amma ba su da wata alaka da Fatima koi wani wani asalin wane ne Nasiruddin bin Desan shine ya kafa asalin shine kakansu da shi har yazo suka samu dama suka kafa gwamnati a Tunisia har suka kwace Misra suka yi wannan daula ta Shi'a mai karfi ta shekaru wajen 300 da wani abu suna mulki haramun ne a sa sunan Abubakar din Misra da inda an haifan maka da kana sa sunan Abubakar da a zo a kama ka babban laifi sai da suka yi wannan lokaci to sai da Salahuddin al-Ayyubi in ya tashi da shirin zai yi wani abu akan Baitul Maqdis a kwato Baitul Maqdis daga hannun Kirista to waɗannan ɗan daular Fatimiyya su suke gaya wa Kirista cewa ga abin da waɗannan suke tsarawa sai zama cewa musulmi sun dawo baya a tarihi abin da aka saba kenan masu wannan da'iman suna haɗe da Kirista wajen yadda za a yi addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya ci gaba to sai da ya yi karfin da ya rusa daular Fatimiyya sannan ya samu karfin da ya wuce ya samu Baitul Maqdis ta dawo hannun musulmi kun ga wannan ashe idan ba a kan addini mai tsarki ba to ba zai rufa a ci nasarar da ake tsammani ba mutane haka za su in dai har za a makalkale wa bidiyoyi da ra'ayoyin da suka zo daga baya ba irin tsari irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dora sahabbansa akai ba to ba dai a samu wata daukaka ga musulmi ba yanzu ku duba tun daukakar da aka samu zamanin Abubakar da Umar da Uthman da Ali an sake samun irin ta wadda ta kai irin wannan dai bayan ake ta ci kullum bayan ake ta ci sai dai ka ce relatively haka dai ka kwatanta bin nisbiyan ka kwatanta ka ce ta wani lokacin ta fi ta wani lokacin amma dai ka ce an sami karfi da jin daɗi da kuma cewa musulunci yana kan kafarsa tun zamanin waɗannan sahabba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu fahimci cewa addini shine gyaran al'umma ba shine fitina a al'umma ba tare da cewa bin addini yadda ya kamata kuma shi ma wani babban abu ne yawa wanda suka fahimci addini to su ma kuma halayensu su zama irin na addini a yi riko da shi ba ƙarya ba zambo ba cin mutuncin kowa ba cin amanar kowa ko ba musulmi bane karka ci mutuncinsa dan duk wannan yana cikin karantarwa addinin mu kuma ba wulakanci ga kowa ya zama mai san jama'a ne kai mai saukin hali ku zauna da kowa lafiya ka ilmantar da mutane abin da ke shine addini ana wannan bi idnillahi a hankali abubuwa za su gyaru kuma a koma abin da yake shine daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsike wa duribat alaihim adh-dhillatu Allah madaki buga musu kaskanci nace tushahadu ala zahiri abdanihim dhilla ana ganin ta ne a jikin mutum kaskanci na jiki shi ake ce ma dhilla an gani kaskancin jiki wal maskana ita kuma maskana kaskanci ne na zuci mun fahimci wannan shi kuma ba a ganin sa a jikin mutum to da zilla din da maskanar duk Allah madauki ya azabi ya jarrabi waɗannan mutane wato Isra'ila da shi zaka gan su duk inda suke suna tsoron cewa ba za a yarda da su ba ko ba haka bane kamar yadda ba hujji ke cewa wai tsoro kamar farar kura mun sani ko farar kura da ya gani ta gudu bata yi kansa ba ban san dai asalin wannan karin maganar ba amma za ka ga cewa su waɗannan mutanen da cikin irin wannan halayen nasu suna da wannan kaskancin suna da tsoron duk inda za su shiga sai dai su ɓoye kamanninsu kar a gane su ne saboda kowa san yadda ka san kamar da ake cewa mujiya a cikin sauran tsuntsaye ko yawwa ba ta sakewa to irin wannan shine tarihin waɗannan mutane shi yasa a cikin suratul Ali Imran da ya faɗi ne sai ce ba sa komai illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas sai da wata igiya daga Allah in Allah ya tausaya musu ya taimake su wa hablin min an-nas da kuma wata igiya daga mutane me ake nufi anan wannan makalkalewar da suke wa masu mulki ita ce kawai yau su samu mai karfi mai mulki sai a bugin dinsa sai a makalkali shikenan maslaha ta samu a lokacin khalifa harun al-rashid lokacin su imam malik da bayan imam malik zamanin bayan su abu hanifa bidda lokacin akwai harun al-rashid daga ciki akwai makarantu a bagdad sun kai biyar ne yahudawa makarantu fa da ake ilmantar duk wannan saboda me me muke cewa saukin kai da saukin hali shi ake cewa tolerance ko shi ake cewa ne ba mu da shi a musulunci cewa musulunci akwai intolerance to ba a taba samu wata al'umma mai wani addini da ta bai wa yahudawa irin kariyar da musulunci ba su a tarihi ba ta samu wannan na karanta shi a rubutun wani bai hude da kansa yake tunda suka hadu da kirista tun farkon rumawa da suka kafa daular su yaki duka kisa tsakanin su da su da bai hude ba ba taba lokacin da suka zauna lafiya suna son juna ba in ba wannan zamanin da suke so su rubu da yahudawan su harbo wa mutane su ba mun ga wannan amma a da mutane da a yadda da su mutane ne in ba idan ba an amince ba me ya kai har wanda yake bai hude zo ya zama likitan babban shugaban musulmi ai aminci ne yasa ko ba haka bane yawa kuma sannan in kana karanta littafin mu alqur'ani zaka ga in ka kwatanta su da mushrikai masu bautar gumaka a indiya masu bautar wuta a farisa da sauran dai masu waɗanda ba masu tauhidi ba za ka cewa in ka kwatanta su ahlul kitabi yahudawa da kirista sun fi su alheri saboda su suna imani da Allah ɗaya duk da rashin kunya da yahudawa suke masa mun fahimci wannan me shirka fa duk ta fi wannan abin da ake mun fahimci wannan ta fi shi muni yawa to wannan ne yasa musulmi sai su kalli wannan abu sai su kyale su su zauna da su lafiya a bar su da makarantun su a cikin bagada da makaranta guda biyar kamar da faɗa da su mafi yawan rubuce-rubucen da suka yi a tarihi sun yi ne a wannan lokacin da suka sami zaman lafiya aka ba su suna yin abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dashi a karanta tarihi za ku ga abubuwa da yawa rashin sanin tarihi yakan sa mutum wani lokaci ya faɗi abubuwa ba tare da ya san su ya kamata ko kuma ba su ya kamata ba والمسكنة يسي بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة دون هكا لا يكنسوا بس زما مبوا ما سبوايا لجرما سننكما ولا لهم همم عالية بس دو تهمة ما دو كيا واتو أتين أتاني ما سقوا زو ما سهمة بهكا سكيب سيألا ما دو كيسا مسو كسكنشي كلهم بن إناواني إناواني إنامي تيبكا مسو بل أنفسهم أنفس مهينة لا يقولون لا كنتتو وهممهم أرجع الهمم الهمم همهم من دسيك دسوكما سنين ما في كسا ما في كسالة ما في مهمة سيألم بكسي وباء بغضب من الله سيسكوما دون كشي لك الله سبحانه وتعالى لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا ba su kasance suna da wata ganima da suka dawo da ita suka kuma farin ciki ba da ita ana suka yi nasara da ita ba ganimar da suka samu a waccan alaka da suka yi da Allah ba ta kasance ba illa an raja'u fushihi alai kawai sun dawo da fushin Allah ku duba irin waɗannan ni'imomi yadda za a ce ka zauna ka rubuta littafin ni'imomin da Allah ya yi wa bani Isra'ila za ka cika shi ya da ƙarin bayani da yadda aka yi kaza an yi kaza an yi kaza an musu kaza kar ma ka faɗi su tsawon kashi Allah ya musu ko musu kaza lokaci ya fito da su daga bauta ya fito da su daga bayan abin da ya ba su suka bata ya ba su abinci daga sam ya ba su garin nan daga bayan garin aka fidda masu shi ma akwai masu shi fa suna nan su ne masu shi amma aka ce su yaƙe su su fidda su saboda su su ne mu'minai a wancan lokaci ina jin yanzu dai ai kun fahimci mas'alar Palestine kenan cewa asali yanzu ba da Yahudi ya zo ya ce ai kasar sa ce ta gado ta asali ba shi da hujja kasar sa ce saboda Allah ya ba shi izini a da lokacin yake imani kakannin sa suke kan imani su yaƙi ƴan asalin kasar akwai ƴan asalin kasar suna ne sai aka ce a yaƙe su saboda su ba masu imani bane lokacin masu bautar gumaka ne daga baya kenan da suka kafu cewa sakon da Allah madaukaki ya zo ya aika manzo kafin sun fita daga su cancanci a ce kasan nan ta su mun ban shi wannan don haka kuma ɗan asalin gun suna nan yanzu jikokin wadancan na farko su ne yanzu wadancan tsofin Larabawa ba Larabawan Makka da Madina ne suka tashi suka koma Palestine a gun su ne wurin su kun ga ashe yake nan magana ce ta fatar baki Allah ne ya kyauta sabu da shi ina ne inda muke lokaci yayi mu samu inda zamu tsaya saboda insha Allah ko Allah kai wannan alaka da ta faru kuma ne hukuncin Allah ya musu yace amma din kafin nan yace wa ba'u gaba da min ailam ta kun gani wasu kun da ce raja'u biha wa fazu illa arraja'u bi saqatihi alaihim ganimatu ganimatu da wannan ganima ta su وبئست الحالة حالته كما ترد وانا هذه ناس ذلك وانشن أبند أكي مسو دم أكي أي الذي استحقوا به غضبه وان سبو دشي سكة جنجب شن الله أن يوانا النبي أنهم كانوا يكفرون بآيات الله سبو دسن كسن شسنا كافر سوى آيات الله يقول الله مدوكية أي كود آية سكالية يتيه سوچه كذا سوچه بذاس فتابا kuyi kaza su ce sami'na wa asaina kaga wannan abin yayi yawa yakfuruna bi ayati llahi addallati alal haqqi wanda suke nuni zuwa ga gaskiya al muwaddihati lahum wanda suke babbancewa ko suke bayyana musu kurukuru suke musu bayani kurukuru ga yadda gaskiya take falamma kafaru biha yayin da suka kafirce da wannan gaskiyar aqabahum bi ghadabihi alaihim allah madaukaki sai ya musu hukuma ya kushi da su وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق كما سنن saboda sababin kasancewar suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba daga cikin abinda aka same shi da gugun waɗannan mutanen babu wata al'umma da ta taba kashe annabi banda su annabi a ce a zo a kashe shi duk al'ummar da ta zo za ta kashe annabi Allah yana halakar da ita kuma haka bane adawa ai bisu halaka hudu ba ثمود بس هلك سالف هو الا مدوكي هكذا متانه النبي نوح بس هلك شي با اما انباون بنو اسرائيل سو بنو اسرائيل سن كشي عددي مي يوا دا cikin su duk wanda suka neme shi musu abu in yace a Allah ya ce fa kada mai kaza sai suka ci shi cikin nan rubu na ruwan kan ina ai mun san Allah mu ma da irin wannan haka sai suka ci shi kawai Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan sai ki cewa وقوله بغير الحق فدن سبيكي سوى باتاره ده gaskiya ba ziyadatu shana'ati qalin munana abin da sukai ne kawai wa illa in ba haka ba famin al-ma'lumi anna qatl an-nabi la yakunu bihaqqi mun fahimci ne yake nabi domin ba ya ce yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin ba suna kashe annabawa ba da haqqi ba to ana kashe annabi da haqqi ne akwai haqqin da zai iya yiwa a same shi a ce an kashe annabi kuma daidai ne kashe annabi yawwa to shi abinda malamin yake nufi yace abinda Allah yake nufi anan da yace bi gairil haqqi yana so ya nuna mana ƙarin munin abinda suka aikata saboda ma'ana ba wani dalili ma da ya jawo har su tashi su kashe shi yawwa koda akwai dalilin to ba zai zama daidai ba domin annabi shine da'iman mai gaskiya mutanen da basu bi shi ba su ne marasa gaskiya mun fahimci wannan yawwa la yakunu bi haqqi لكن يا الله يظن جهلهم وعدم هكا نيكو ايوا دان سبودا كد فهمتي كو سوزتي دا جاهلين سو وعدم علمهم دا كما رشن علمن سو cewa wani abu ne da suka yi da haki babu haki a ciki ko kusa ko alama ce sannan ce dalika bima asaw wannan saboda bi an irtakabu ma'asi Allah saboda sun aikata saban Allah madaukaki wa kanu ya atadun kuma sun kasance suna wuce iyakar Allah suna wuce iyaka ai ala ibadillah akan bayin Allah madaukaki suna i'tida'i ma'ana wuce iyaka da ta'addanci farkon terrorist a duniya kenan sune masu wannan hali gashi shine i'tida'i kayi ta'adda akan mutum ba tare da haƙƙi ba to shine halin banu isra'il fa innal ma'asi kun shi halin yahud yau فإن المعاصي يجر بعضها بعض دومين ادبي ادن ادم شي لافي ذنبي ده yana jawo ɗaya in dai kai da kai daya to kuma sai kaga ka ci gaba kana yi da yawa shine abin da yake nufi yajru ba'dahu 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 fal ghaflatu ga misalin sai malaka yake cewa gafala ita gafala in kai zama gafalalle baka lura da dokokin Allah da maganganun Allah madauki da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yansha'u anha adh-dhanbu as-saghir in mutun gafalalle ne sai ga yana yin karamin zunubi sai yana dauka komai ba kuma ba kuma insha Allah Allah zai gafarta wannan ai abu ne mai sauki to daga haka shi kuma thumma yansha'u anhu adh-dhanbul kabir sannan sai babban zunubi ya zo thumma yansha'u anha anwa'ul bid'i bayan nan kana manyan laifuka kuma shikenan sai a koma manyan bid'o'i iri iri kunga ashe bid'a hatsarinta yafi zaban Allah kunga fahimci wannan a cikin maganar man sai ne ya kawo sabo kabira sannan ya kawo bid'a ce kafirci wa ghairi dalika fa nas'alu Allah al-afiyata min kulli bala'i muna roƙon Allah madaukaki ya tsare mu daga kowanne irin bala'i sai mu saurara anan insha Allah gobe sai mu ji hikimomin da suke cikin wannan darasi da ya gudana a waɗannan ayoyi da muka karanta a wannan ɗan kwanaki da fata Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta amma mun gaba daidai Allah sa daidai din ne kuma ya bamu ladan akai abin da yake kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ƙara mana fahimtar littafin sa kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana tambaya akan malam muna son ƙarin bayani akan wannan abin da kace wannan abin da kace kai maganin kambun baka din nan muna son bayanin hanyar da ake bi wajen amfani da shi gaskiya ni ma ban gan shi ba a karance nake fada sabalantina an san yadda amfani da shi amma tunda aka ba mu labarin cewa ci suke su abinci ne suka dauka suke ci to ai ka sarrafa shi yadda zaka shi in dai ka same shi shike insha Allah zai ma aiki amma dai mun ma fahimce shi shine tambayar mu Allah sa ya san shi zai iya samuwa wannan kuma yana tambaya bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan kana lafiya to kamar wasiƙa shi malam muna tambaya wai idan mutum ya ci abincin gidan alƙali wai sai ya yi nutso a wutar jahannama sau saba'in to Allah ya kyauta ai wannan magana daga jinta ƙarya ce saboda rahamar Allah subhanahu wataala annabi sa ba zai faɗi wannan magana domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sahabbai ai sahabbai sun yi alƙalanci ko ba haka ba wani hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rarraba baiwar da Allah madauki yayi wa wasu daga cikin sahabbai da yake cewa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah amintaccen wannan al'umma kenan ise kuma afqahu ko a'lamu an-nas bil halal wal haram ise Mu'adh ibn Jabal ko sannan sai ya ce wa aqdakum ise Ali ibn Abi Talib yana cikin wanda suka fi iya yin alƙalanci to da bayan su kuma bayan su Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da sauran sahabbai da yawa sun yi alƙalanci kuma an samu alƙalai jabi'ai da haka idan ka ce kawai alƙali sai a tambaye ka nawa garin kake nufi kaga gaba ɗaya dai a ce alƙali to ba zai yiwu ba don waɗancan manya-manyan sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib tabbas ɗan aljanna ne yawa babu komai wani abu na kokonto annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya wa sahabbansa cewa waɗannan bayan Allah ɗan aljanna ne da kaga ashe ka zo ka ce a ce ma an yi nutso ba kaga kenan a wannan fa maganar shi alƙalin ba san inda yake ba ko ba haka bane domin wannan wanda ya ci abincin gidansa kuma yadda mafhumin magana take nunawa ko ka sani ko baka sani kaga duk wannan hukuncin musulunci baya zuwa da irin wannan hukuncin gaskiya ba daidai bane yawa ai ko mai ko alƙalanci mutum yake ba wanda ya ce maka abincin gidansa haram yawa in ya ce maka wannan abincin da za mu ci da kai sakamakon wani cin hanci ne da wani ya kawo mun to sai shi ne sai ka zare hannunka sai ka tashi amma in ba haka ya gaya maka ba kar ka sa wa kanka wani kunci ka ce mutum yana alƙalanci ba ka ci abincinsa musulunci bai zo mana da irin wannan tsananin ba Allah ya kiyaye wannan kuma na cewa malamin Allah menene hukuncin mutumin da zai ji an kira sallah amma ba zai tashi da yi ba har sai lokacin ta ya wuce. Wannan ba daidai bane, ya aikata haramu. Babban laifi ne mutum yana ji an kira sallah ba zai tashi ba, ba shi da uzuri, kawai ya zauna har sai an gama sallah. Ko da yake ma nan cewa har lokaci ya wuce, in har lokaci ya wuce ne abin babba ne. Dalilan da ake faɗa na kafirtar wanda ya bar sallah, wasu suna ɗaukar har wanda ya bar guda ɗaya ma fa bai ba, ko ga shi akwai abin akwai hatsari sosai. Bai halatta ba mutum ya zauna an kira sallah. Malam don Allah yana cewa, malam don Allah a ci gaba da wannan tafsirin bayan azumi kamar ranar Juma'a da dare. To, ko kun haɗa baki ne dan Juma'a da dare har ya sa lokaci. To, a duba gani, Allah ya ba da iko. Shi malam kuma ka riƙa ambatar rana da kwanan wata gurin da ake tafsirin domin amfanin masu sauraro a rediyo. Ina ga ai dama ana faɗa ko? Kullum ina faɗar da rana da kwanan wata yau Lahadi 19. Ko a masu rediyo ne ba sa faɗa ko? Yawwa. To ai ka san saboda sukan sa na wasu ranakun da ba ranar ba, ina ji shi yasa sukan cire faɗin ranakun. Kuma cewa wuri ma ana faɗa duk a rediyo, ko ana cewa daga masallacin galadanci da sunan ma wanda ya ɗauki nauyin yake ba da dama a rediyon a sa, duk suna faɗa. Allah ya saka musu da alheri baki ɗaya da rediyon da shi wannan bawan Allah. A yace malam naji mai ashimawi ya ce idan mai azumi ya je wa matarsa har mazi ya fito masa zai rama azumin, idan kuma har mani ya fito masa to sai yayi kafara. To malam idan kuma mafarki yayi fa, kaga duk wannan zancen mai ishimawin ba buƙatar sa in tambaya kake kawai akan mafarki, ko ba haka bane? Da sai ka tambaya iya mafarki, kuma jiya ma mun ansa maganar mu. Yawa, wani sai ɗauka wani dogon karatu zai kawo mana daga ishimawin, ko ba haka bane? Kuma sannan ba zai zama wannan abin da ka faɗa ba haka yake a ishimawi cewa ya je wa matarsa ba, dan a lafazin larabci je wa mata shi ne atamra atahu, ya je wa matarsa a larabci. Kuma aka faɗi wannan ana nufin ya take ta. To shi kuma aka yi ba zancen maziyi, in dai an samu ilaji ko maziyi ya fito, ko ba maziyi, ko mani, ko ba mani, kawai azumi ya warware. Don haka ka rubutun baka rubuto abin da ma'ana dai ko ya samu shafar iyali ko makamancin wannan shi ake faɗa, ko kubla ta hanyar kis da makamantansu. Yawwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi kan yi irin kubla ga matansa, har wasu suke ce, har yana tambaye suke cewa fa inni amlaku bi irbi, yafi kowa mallakar bukatarsa, ma'ana ba bukata ba za ta tayar masa har a ce wani abu ya fita daga jikinsa ba. Shi yasa wanda duk yake tsoron ba zai iya wannan ba, asal min haythul asl kublan ta halatta. Amma wanda duk yake tsoron ba zai iya ba, wani abu zai fita ya lalata masa azumi, to kare yi wata kubla kwata kwata ma dama sai kai nesa, kana can suna can sai da daddare. Yawwa, a sannan shi malam idan mutum ya yi wanka na sunna sai ya yi alola, in ji shi haka ya rubuta alola da ALOLA, haka mata mu koyi karatu sosai. Alwala ake rubuta ko da Hausar ko da A da L da W da A da L da A, alwala wannan a Hausance haka ake rubuta, da asali daga alwudu ne. Alwudu ka san malaman Hausa suna cewa duk kalmar Hausa da ka ji ta fara da al to mai da ita larabci ce, kar ma ka ɓata lokaci. Ko za ku tuno wasu wanda ba larabci ba? To, yawwa, ya ce idan mutum ya yi wanka na sunna sai ya yi alwala a cikin wankan ta isar masa ya je ya yi sallah, ko sai ya sake wata alwala. To, akwai maganganun malamai akan wannan, amma idan dai ya yi alwalarsa ko da wankan sunna ne kuma ya yi da niyyar alwala ce, insha Allah ba matsala, alwalarsa ta yi zai iya sallah da ita. Malam, shin Larabawa suna da littafin duba kalmomi kamar yadda Turawa suke da dictionary? Idan suna da shi to ina son a gaya min sunansa. To sai ka yi karatu ka iya larabci sai a gaya maka, ya kamata. Ai, babu yaren da ba shi da irin wannan. Yau mu'ujam ake ce masa, adadin da ake da shi a larabci babu wani yare da yake da ma'ajim wanda ake cewa kamus ko wasu suke cewa kamus ba daidai bane a ce masa kamus duk dictionary ba sunansa kamus ba ko ne larabci sunansa mu'jam mu'jam ake cewa jam'insa shine ma'aji shi kamus sunan abin ne alqamusul muhit me shi yasa masa wannan sunan kamus an gane yawa a sunan asalin kamus shine albahar shi wannan mai littafin shi yasa mun littafin su sunan alqamusul muhit dan karka da ko kamus duk dictionary ka kira shi kamus yawa mu'jam shine ake faɗa da larabci yadda ya kamata to babu yaren da yake larabci samun dictionary algam kamal yau da haka ba ko dai ba da auka shi na riga na faɗi dai ko alqamusul muhit to da yace ba sai an gaya ba sai kai karatu Allah samu dace wannan kuma yace malam menene takamaimai abin da ya kamata yayi to ciwa lokacin da liman ya zauna a hudubar sallar juma'a to yadda liman ya shigo kai ma sai ka shigo da biyu malam nakan ga mutane suna sujada lokacin da suke karanta qur'ani menene halaccin hakan kuma me ake karantawa sujada ce sai ka roki abin da kake so a cikin ta sujada karatun alqur'ani akwai wurare da in kana karantawa ka zo kansu to sai kai sujada saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana yin haka tambayarsa ta karshe kuma ita ce ta karshe gaba daya malam menene hukuncin mutum ya kwanta da rubda ciki wato kifa cikin sa ai rubda ciki ba sai an fassara shi a makruhi ne mutum ya kwanta haka wasu ma suna haramta wata rana wani kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi hasan wani bawan Allah ya kwanta a masallaci ya rubuta ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ganshi sai shure shi da kafarsa sai bai haka sai duwa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan kwanciya ce da Allah yake kinta innaha a yace kwanciya ce wanda take yughdibu Allah Allah madaukaki yana kinta yana kiyamata kaga shikenan bai kamata mutum ya sai idan mutum yana da larura yawa idan mutum yana da wani ciwo a gadan bayansa ba zai iya kwanta a gadan bayan ba ko kuma a gefen daman da hagun duk ba zai iya ba ba zai iya liginginan ba ya gaji an juya shi liginginan ya gaji ya kwanta din nan kuma da Sheikh Uthaymeen yake cewa ba laifi irin wannan in har akwai larura amma haka kawai a ce kwanciyar mutum shine rubda ciki to wannan ba daidai bane akwai wata riwayar ma da wani hadisin amma dai akwai magana akan isnadin cewa wanda yake kwanciya irin wannan to shedan yana zuwa yayi wani abu da shi Allah ya kiyaye Allahu musta'an to sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum